Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilhaz 1530 a matsakaicin zango. Ba sauraron mu a Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 1 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo ku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskaran mu, ga fakanin labaran.
To Ibrahim, ga kanin labaran. Madugun yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa dake Caracas, babban birnin kasar, a jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yuwuwar cimma jituwa a takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China. Hukumomin kasar Uganda sun kwace hauren gwiwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin kasar.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a wani al'amari mai kama da rigimar siyasa da batun takardar kuɗi ta bai ɗaya an tsige ministan kuɗin Niger.
To magana da tsohon minista zama kace na fasalin kuɗi da yayi na cewa da Niger ta tsaya bisa bakatta ta sefa, to yana ganin shi ya ja mishi wannan abun da ya ci mishi Mauritania.
Za kuma a ji cewa zazzabin lasa ya halaka mutane akalla 8 a jihar Plateau.
Jama'a a rage shan hannu a wannan lokacin.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Madugun yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke Caracas, babban birnin kasar, a jiya Alhamis, a wani yunkuri na tsoratar da shi ya miƙa wuya. Guaido ya ce jami'an tsaron, waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro, sun isa gidansa a jiya Alhamis suna tambayar ina matarsa Fabiana. Guaido ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yarsa mai watanni 20 da haihuwa da kakarta suke gidan. Ya kuma ce idan wani abu ya sami 'yarsa zai ɗora laifin akan shugaba Nicolas Maduro. Har yanzu dai babu wani martani daga ɓangaren gwamnatin Maduro. A lokacin da yake tattaunawa da 'yan jarida, Guaido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka garzaya zuwa gidan nasa suna buga tukwane bayan da 'yan sanda suka zo. Guaido ya ce makwabtan sun yi Allah wadai da abin da yake faruwa a lokacin da suka zo kare ta da kuma kula da matar tasa da 'yarta a lokacin da jami'an 'yan sanda suke duba wasu bayanai a gidan nasa. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin Prime Minister kasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yuwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da kasar China. Sannan ya kara da cewa idan aka cimma daidaito, wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa kullawa a tarihi. Shugaba Trump ya ce mun samu nasara sosai a cikin tattaunawar zuwa yanzu. Wani mai tafinta ya karanta wa shugaba Trump wasiƙa daga shugaban China Xi Jinping, wanda ya ce dangantakar tana wani mataki mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A cikin wasiƙar akwai shirye-shiryen da China ta yi a ɓangaren noma tun lokacin da shugaba Trump da shugaba Xi suka yi waya. Manzon musamman na Koriya ta Arewa Amurka Stephen Biegun jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawar da take yi da Koriya ta Arewa akan shirinta na nukiliya. Biegun ya faɗa a wani jawabi da ya yi a jami'ar Stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan waɗannan hali da muke ciki yanzu. Mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samun da yawa nan gaba. Jawabin nasa na zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu. Trump ya faɗa jiya Alhamis za su bayyana ranar da kuma lokaci da za a yi ganawar a farkon sati mai zuwa. Trump ya ce, "Na tunanin wasu daga cikinku sun san wurin da yake, ba na tunanin wurin yana da sirri sosai." Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar gabashin daga Afirka makwabciyar daga Arewa Sudan ta Kudu. Hukumomin sun sanar da cewa a jiya Alhamis suna cewa an tsare wasu 'yan ƙasar Vietnam biyu waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasakaurin wanda ya kai miliyoyin dalolin Amurka da aka shigar ta kan iyakar ƙasar Uganda da ke Ilegu. Wasu rahotanni sun nuna wasu masu fasakauri sun ɓoye hauren giwon da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan kendil da aka watsa musu a cikin wasu akwatuna. Na'urar da ake amfani da ita wajen duba kaya ce ta gano su ɗauke da haramtattun kayan da aka ɗauko a kwantena cikin motar ɗaukan kaya. Shugaba Donald Trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa na 'yan majalisar dokokin ƙasar na 'yan Republican da 'yan Democrat kan kuɗin gina katanga ɓata lokaci. A wata hira da yi da jaridar The New York Times a jiya Alhamis, Trump ya sake cewa mai yiwuwa ya ayyana dokar ta ɓaci domin samun tsallake majalisar ya gina katanga ko ba da amincewarta ba. Trump ya ce, "Za mu ci gaba da gina katanga kuma za mu samu gamawa. Yanzu ko na ayyana dokar ta ɓaci ko a'a, wanda za ku gani, na shirya matakan don na yi abin da nake so. Idan babu wata yarjejeniya kan tsaron kan iyaka a cikin ƙasa da sati uku," a cewar Trump zai saka hannu, amma akwai sake rufa wasu ma'aikatan gwamnati. Idan shugaba Trump ya ayyana dokar ta ɓaci, 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda ba sa son bayar da kuɗi da za a gina katanga zai yiwu su ƙalubalanci Trump a gaban kotu.
To, Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta sanar da tsige ministan kudin kasar wanda kwanan nan ya bayyana adawa da batun mai gurbin takardar kudin Sefa da wadda kasar Faransa ke so ta kirkiro ma kasashen da ta mulka. Sulaiman Muna Barma gare ka.
Cette proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Diop.
Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Alhaji Abdu Dangala Dima kenan lokacin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban kasa Isu Muhammadu, wace yake cewa a bisa shawarar da Prime Minister ya bayar, shugaban ya aiwatar da kware-kwaren garan bawul gwamnatin sa. Saboda haka daga yanzu Muhammadu Diop zai canji ministan kudi Hasu Masaudu. A ranar Talata da ta gabata ne Masaudu Hasumi ya bayyana wa wata kafar rediyon ƙetare cewa yana ra'ayin kudaden Sefa, saboda a cewarsa kudaden da Faransa ta kirkiro domin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka suna taimakawa waɗannan kasashe akan maganar bunƙasa tattalin arziki. Dalili kenan masharhanta ke danganta matakin da wannan furici nasa da ake ganin ya saba manufofin shugaba Muhammadu Isuhu.
Ka san da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isuhu yana cikin gungin kasashen Afrika waɗanda suke kokowa a samu a yi sauyin France fa a yi France African. To kuma kaga shi wannan magana da Home Minister zuma kace na fasalin kuɗi da yayi na cewa da Niger ta tsaya bisa bakatta ta sefa, to yana ganin shi ya ja mishi wannan abun da ya ci mishi Mauritania.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan al'amari da ke faruwa a wani lokacin da ake raɗe-raɗin fuskantar rashin jituwa a tsakanin gaggan shugabannin jam'iyyar PNDS mai mulki game da batun fidda gwanin da zai tsayawa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na 2021. Abdu Alhaji Idi na da irin wannan ra'ayi.
Akwai maganganu da suke zuwa suna zawowa cikin fatan, to ina tsammanin wanga hudda da aka mishi, waga sauya da aka mishi, tana da alaka mahi yawa da wannan zantutuwa da suka shahi fatan nasu. Hakika ka san kwanan nan yayi wasu maganganu wanda bisa kudin sefa, wanda ba ma an kasan Niger ba, yan Afrika da yawa mahi yawa wanda kasashen suke da amfani da kudin sefa ba su ji dadin zancen ba, kuma ba su gane ba yadda za a yi. Shi a matsayin shi na minista na kasa kamar tamu yayi wannan kalamin.
Tsohon minista Masa'ud Hasimi na daga cikin jagororin da magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya ke alfahari da su a matsayin baradan yaki a fagen siyasar Nijar. Sauraka aka fara yaɗa wasu muryoyi a shafukan sada zumunta da ke cewa yana da sha'awar tsayawa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na 2021, yayin da wasu 'ya'yan na PNDS ke ganin idan za a yi adalci shugaban jam'iyyar na ƙasa Bazoum Muhammad ne ya kamata a baiwa wannan dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sulaiman daga Nijar kuma bari mu kada Najeriya, inda zazzabin lasa ya kashe mutane 8 a jihar Filato. Zainab Babaji gare ki.
Ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 8 sanadiyar cutar zazzabin lasa, yayin da mutane 20 ake musu jinya bayan bincike ya tabbatar sun kamu da cutar. Kananan hukumomin da aka samu bullar cutar ta zazzabin lasa a nan jihar Filato sun hada da Jos ta Arewa, Jos ta Kudu, Barikin Ladi, Riyom, Mangu, Basa da Shandam. Daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Filato, Michael Pam, ya ce a yanzu haka gwamnatin jihar Filato ta hada hannu da cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa wajen yaki da cutar.
Kafin a tabbatar da cewa mutum ya kamu da shi, akai tsammani bisa ga zazzabin da aka tarar, sai aka tarar da mutane kusan 40. Amma wanda aka tabbatar da cewa bisa ga rahoton da aka samu daga lab inda aka yi gwaji, mutane 20 ne, amma kuma wanda suka rasu mutum 8 ne.
To yanzu me gwamnati take domin a tabbatar cewa wato an tsaida ko kuma yaduwan wannan cutar?
Gaskiya gwamnati tana kan kokari. Federal government ta tura mutane daga Nigeria Center for Disease Control da suka ji abin da yake faruwa, su ma sun zo su hada hannu tare da gwamnatin jihar Plateau.
Ganin yadda shugabannin al'umma ke da gagarumin gudunmawa wajen fadakar da al'umma illar cutar da yadda za su kare kansu, yasa nazanta da wasu dan jin irin hudubar da za su yi.
Sunana Reverend Christopher Damcher. Ni ne wanda ke lura da kungiyoyi masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya. Abun yi shi ne a kiyaye zama da beraye a cikin gidaje, a dinga rufa abinci lokacin da ya kamata a rufe shi, wanda an dafa da wanda kuma ba a dafa ba, da tsafta na jiki, tsaftace muhali a kowane lokaci. Jama'a a rage shan hannu a wannan lokacin, domin yawancin cututtuka da ke kewaye da mu rashin wanke hannuwa shine yakan kawo su.
Sunana Salma Muhammad Musa daga kungiyar matan musulmai gabaki daya na Nigeria, wato form 1. Akwai mata wayanda ma in suka dafa abinci sukan bar tukunya a bude, mu ko a nemi roba wanda za a iya zuba abinci a rufe, su dinga yi tsaftace muhalli.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Haka dai kuma a gaida Zainab. To game da gangamin da shugaba Buhari ya yi a Kano, idan kun biyo mu a shirinmu na hantsi za ku ji wannan.
to watakila rashin yin sabon alkawari din na nuna cewa za a dora ne akan inda aka tsaya. To amma akwai tunanin ganin cewa bayan harkar noma din akwai maganar cewa Kano jiha ce ta kasuwanci, to mutane sun so su ji koda akwai wani abu shiri da aka yi na inganta kasuwanci din amma ba a ji hakan ba.
To wannan yana nufin kenan shi shugaba Buhari bai damu da wannan fannin ba kenan, ko kuma a su mutanen Kano ne ba su watakila an karar da shi ga bukatun su ba a wannan fanni.
To idan kun bi mu a shirin mu na hantsi za ku ji ansar wannan tambayar. Yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna akan ciwon suga da yadda alamomin cutar suke. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata masu fama da ciwon su rika dauka domin kare kansu daga wasu matsaloli da ka iya tasowa. Ciwon suga ciwo ne da ke bukatar mai dauke da shi ya rika kula da kansa, kama daga cin abinci da ke gina jiki da kuma kula da gwajin jini da shan magani akan lokaci. Muna tare ne da likitan da muka tattauna da shi a makon da ya gabata, wato Dr. Ahmad Sagir. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu.
Makon da ya gabata mun danyi tsokaci kuma mun yi bayani akan ita wannan cutar ciwon suga, amma zan so ka dan ƙara tunasar da mu dan ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta ciwon suga.
Kamar yadda muka yi bayani, shi ciwon suga ciwo ne da wanda ke da shi ciwon suga da ke jininsa ya fi adadin da ya kamata yana jininsa a kowane lokaci. Kuma idan bai sha magani ba ko kuma bai magance ciwon nan ba, yana iya kawo masa illoli da yawa a jikinsa, daga kai har ƙasa har ƙafan mutum, ko ina ma a jikin mutum ciwon nan yana iya tabawa.
To likita, wani irin nau'in abinci ya kamata mai fama da ciwon suga ya rika ci ko kuma ya kauracewa?
To maganan abinci, zaki ji a da mutane da yawa sun fi sanin cewa zaki ji ana cewa wadda ke da ciwon suga kai ya ci shinkafa, kai ya ci wannan, kai ya ci wancan. A yanzu nan ilimi da ake da shi game da ciwon suga yanzu nan shine ana iya cin kowane irin abinci, face su abincin kwalba kamar su lemu haka da suke da yawan suga, ko kuma suga zalla, ko duk abin da yake da suga zalla a cikinsa, ba a son shi mai ciwon suga ya ci abincin. Su lemu, su coke, su fanta da sauransu ba a shawarce wadda ke da ciwon suga ya ci irin abincin nan. Amma kowane irin abinci bayan haka, kamar su shinkafa, su tuwo haka, su wake, duk abinci dai da ka saba ci a gida kana iya cin sa in kana da diabetes. Amma abin da ya kamata a lura a nan shine ya kamata mutum ya duba yawan abincin da yake ci. Bai kamata a ce yana cin abinci da yawa fiye da yadda yake jikinsa ke bukata ba. Kenan ya saba cin abinci kaman a ce da yawa sosai, sai ya raba shi zuwa kashi biyu, haka ya rage da yadda yake yawan abincin da yake ci. Kuma sai maganan gishiri a abinci, domin shi wanda ke da diabetes ana tunanin yana da zai iya kamuwa ma da ciwon hawan jini, saboda haka ana son ya rage cin gishiri, ba a ce kai ya ci gishiri ba sosai, amma ya rage cin sa gishiri a abincinsa. Sai na uku kuma abinci mai maiko, fat, ba a san wadda ke da ciwon suga yana cin abinci mai maiko, fat, kitse sosai sosai, ya rage cin abinci mai kitso. Sai wajen nama, ba a ce ka a ci nama ba, amma duk wadda ke da ciwon suga ya rage cin nama. Mun fi son a ci kifi akan nama. A takaice dai yana iya cin abincin da ya saba ci a gida, amma zai rage yawan abincin, sai ya rage cin gishiri, sai ya rage cin abinci mai kitse sosai, sai kuma kifi akan nama.
Na'am, to likita, yaya ma ake jinyar shi mai fama da ciwon suga?
To shi mai ciwon suga jinyar shi zai danganta ko yana kwanci a gida ne ko yana asibiti, ko yana kwanci a asibiti ko kuma yana gida. Mutane da yawa suna da ciwon siga shekaru da yawa ba su ma san suna dauke da ciwon ba, kuma suna iya kina iya ganin su suna da ciwon siga kuma ba abin da ke damun su, kawai dai an diba jinin su an gwada shine kuma an ga ya haura, in ba haka ba suna iya tafiyar da kowane ayyukan su na yau da kullum. So duk wanda dai yake zaune da wanda ke da tare da ciwon siga ya kamata ya nuna masa cewa yana tare da shi, kuma in matarsa ne ko ƴan uwansa ne su bashi taimako da yake so wajen irin abincin da yake son ya ci, ta kuma su na tunatar da shi yana shan maganinsa. Sai kuma ana son kuma wanda ke da ciwon siga, musamman ciwon siga ya yi kwana biyu haka, ana son in zai yanke kumban shi ya sa ido sosai, in ma da wanda ma zai iya taya shi yanke kumban ya fi kyau, domin suna iya jiwa kansu ciwo ba su ma san sun jiwa kansu ciwo ba, kuma shi ciwon ba magance shi ba a san da shi ba zai iya shigar da su wani hali. Saboda haka ana son wanda ke tare da su shine zai taya su yanka kumba, dan koda ya ji musu ciwo zai iya san cewa eh fa akwai ciwo a wajen da aka ji.
Na'am, to likita, idan mai fama da ciwon siga bai sha maganinsa akan lokaci ba yaya zai yi?
To in bai sha maganinsa yadda lokacin da ya kamata ba, kawai sai ya sha shi lokacin da ya zo ya samu zai sha magani, amma sai a yi kokari a kiyaye kada abin da ya sa bai sha ba lokacin da ya wuce ya sake faruwa. Kuma ba wai a ce dan baka sha na safe ba ko na dare ba sai ka hada na jiya da na yau ka sha a lokaci ɗaya, yana iya haifar da wani matsala daban gaba ɗaya.
To likita, wani muhimmancin motsa jiki yake daga masu fama da ciwon siga?
Motsa jiki yana da muhimmanci sosai ga masu ciwon siga, domin yadda muka yi bayani a makon da ya wuce, mun faɗa cewa waɗanda suke da kiba sosai suna iya kamuwa, sun ma fi kamuwa da ciwon siga. Saboda haka shi ma a ciwon siga ɗin, duk wanda ke da ciwon siga in ya motsa jiki, kenan siga da ke jikinsa da suke da ɗan yawa a jikinsa, jikin zai amfani da su. In jikin ya amfani da su kenan zai ɗan rage yawan siga da ke jikinsu kenan. Kuma idan mutum ya sake motsa jiki ya rage nauyinsa, shi ma yana taimakawa wajen rage abin da muke kira insulin resistance, yana taimakawa a wajen. Kuma in ya motsa jiki zai ga bukatun maganin da kuma allura, in wanda ke akan allura ne zai ga yawan shan magani zai ma ragu. Ya kamata ma anan in faɗa cewa ba wai kowa bane ma dake da ciwon diabetes, musamman type 2 diabetes, dan na yadda na faɗa mako da wuce akwai type 1 akwai type 2. Shi type 1 maganinsa daban, da yawan su allura ake ba su allura na insulin. Su wanda suke da type 2 diabetes kuma su ana iya farawa da magani, akwai kwayoyi da ake sha. To amma wanda zai sa ido ya ga ya rage irin abincin da yake ci, ya daina shan siga, ya daina shan su lemu haka, ya sa ido sosai, ya rage yawan abincin shi, in zai ci shinkafa ya samu shinkafa a hada da alaiho sosai sosai haka, ko wake da alaiho haka, kuma ya sa ido yana motsa jiki. To akwai sashi musamman da suke da ciwon siga, da in ka gwada sigan su kaga ya haura, kuma kace musu su je su motsa jiki kuma su kiyaye irin abincin da suke ci. In suka je suka dawo sai kaga ma siga ya dawo daidai akan motsa jiki da abincin da suke ci.
So wato ba su ma buƙatar magani
a lokacin, ba su buƙatar magani.
To likita, dazu a bayananka kayi maganan jin ciwo yakan kawo matsala idan ba a san an ji ciwon an dauki mataki da gaggawa ba. To me ya kamata masu fama da ciwon siga su idan suka ji rauni?
In suka ji rauni ya kamata duk wanda da yake da ciwon siga bai kamata ya zauna a gida yana shan magunguna a gida ba, ya kamata ya je asibiti dai, domin a tabbatar yana da ciwon siga sai a sa shi akan magani, kuma a bashi duk gargadin da ya kamata a bashi game da shi ciwon siga. In suka ji rauni kamata yayi nan da nan su sanar da asibiti da suke zuwa, domin a sa ido a yi ta wanke rauni a ga har sai ya warke, dan ba a wasa da rauni. Akai wasa da rauni yana iya kaiwa ga har ciwon zai ki warkewa. So once suka ga dai sun muddin suka ga sun ji ciwo, ya kamata su sanar da likita da yake kusa da su, domin a sa ido wajen ganin cewa raunin ya warke.
Na'am, to likita, menene illar ciwon siga idan mai ita baya bin ka'idojin likitansa?
Ciwon siga yadda muka ambato mako da ya wuce, kuma yadda muka ambato yau din nan, mun ga cewa shi ciwon siga yana iya shafin ko ina barnin sashin jikin mutum, daga kwakwalwa yana iya sa kawowa shanyewan sashi ɗaya na hannu, stroke kenan. yana iya sa ma mutum ya makance baya gani, kuma yana iya kawo heart attack, yana ma iya sa ya samu hawan jini, yana ma iya sa kodan shi ta daina aiki yadda ya kamata, yana ma iya sa kafafuwansa su kumbura, da akwai illoli dai da yawa da shi ciwon suga da yake iya kawo, kuma musamman ga wanda bai shan maganin shi su ne wayannan illolin suka fi damun sosai-sosai, kuma sun fi tsanani ga wayanda ba sa shan magungunansu. Saboda haka bayan tun da mun ga irin illoli da ciwon suga yana iya kawowa, ya kamata duk wanda ke da wannan ciwon suga idan likitocinsa suka bashi shawara gargaɗi da suka bashi ya tabbata yana bin gargaɗin, kuma ya tabbata yana zuwa asibiti akai da kai ana duba shi, ana duba yawan suga, ana duba magunguna da yake sha.
Masu sauraronmu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye zamu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace assalamu alaikum filin lafiya uwar jiki, dan Allah ina so likita ya min karin bayani me yasa idan mutum yana zazzabin malaria sai ya sha fansi da zazzabi mai zafi ya ƙara zubo masa maimakon ya dauke, menene bambancin su da Coartem? Daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. To likita gare ka.
To shi malaria da kafin yanzu shekaru da suka wuce ana amfani da fansi da ayi maganin malaria, amma shi kwayan cuta da ke kawo malaria in yanzu ya gane yanayin fansi da har ya kai ga cewa koda kasha fansi da baya ma aikin, baya kashe kwayan cutar da ke kawo malaria, kuma shi yasa ko kasha fansi da zaka ga ba zaka warke ba. To shi Coartem kuma shi bambancin sa da fansi da shi magunguna biyu yake da shi, yana da artemether yana da lumefantrine. So yanzu a maganin malaria ba amfani da magani ɗaya, kuma magani biyu ne ake hada su a cikin kwaya ɗaya ana haɗewa, domin in kwayan cutan ta san wannan maganin wancan zai kashe ta, shi yasa shi ne bambancinsu.
Ta wasu sauraron mu da fatan kun ji, kuma da fatan za a yi amfani da irin shawarwarin da likita ya bamu ga masu fama da ciwon suga. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Ahmad Sagir,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
To a gaida Hawa'u, yanzu kam ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya, amma fa a takaice.
Madugun 'yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke Caracas, babban birnin kasar, a jiya Alhamis, a wani yunkuri na tsoratar da shi ya miƙa wuya. Guaido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya Alhamis, suna tambayar ina matarsa Fabiana. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin Prime Minister ƙasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasar China. Sannan ya ƙara da cewa idan aka cimma daidaito, wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa ƙullawa a tarihi. Manzon musamman na Koriya ta Arewa Amurka Stephen Biegun a jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawa da take yi da Koriya ta Arewa kan shirinta na nukiliya. Biegun ya faɗa a wani jawabi da ya yi a Jami'ar Stanford cewa yayin da muke so mu samu ci gaba sosai kan wannan muke a halin yanzu, mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samun da yawa nan gaba. Jawabin nasa na zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar daga makwabciyarta daga Arewa Sudan ta Kudu. Hukumomin sun sanar da kwacewa a jiya Alhamis, suna cewa an tsare wasu 'yan ƙasar Vietnam biyu, waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasakaurin wanda ya kai miliyoyin dalolin Amurka da aka shigar ta kan iyakar ƙasar Uganda da ke Ilegu. Wasu rahotanni sun nuna masu fasakaurin sun ɓoye hauren giwon da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan Kendle da aka watsa musu a cikin wasu akwatuna.
Tumar saurari da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.